الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkanmu dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 20 ga watan Sha'ban hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 26 ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da ma'anar hadisin da aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه فاتشيني كيشوا إتا دنيا سينانيا كوكما كيشي أبلا أنتج مي أكي نهيدا اللعنة اللعنة شيني الإبعاد والطرد nisan ta abu da kore shi game da rahama ta Ubangiji subhanahu wataala an ibadu wa tar shine asalin Allah ne to shine sai ya ce marquna kenan abun korewa ce abun nisantawa ce ga duk wani mai hankali wanda ya san inda aka dusa to baya mai da duniya cewa ita ce hannunsa an gane ko ba yana nini cewa kwata-kwata duk abin da ke cikin duniya kasancewar tsinanne ne abu ne na banza akwai abubuwa kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuge mana kuma akwai abubuwa waɗanda suke na masalih waɗanda suke na rayuwa wanda Allah ya halitta ma bayan samu ne shine yace mal'unatu ma'ana abin nisantawa ce abin korewa ce sai ce mal'unun mafiha duk abin da yake cikin ta shi ma tsinanne ne ma'ana abun korewa ne abun nisantawa ne sai ce illa zikrullahi sai dai ambaton Allah subhanahu wataala abinda ake nihi da zikrullahi anan duk abin da ya shafi wato karantarwa ta Ubangiji subhanahu wataala da dokokin da ya shar'anta ma bayansa sai ce wa ma walahu da abin da ya kusance shi abinda ake nihi da wala hu ma'ana ai ta ba abu duk abin da ya biyo bayan su kenan ya kusance shi abinda kenan duka al'amura ne waɗanda suke na lahira to waɗannan su ne abubuwa na kwarai kenan wanda ya kamata mumini ya bada hannunsa wato akan a takaice dai hadisin abinda yake nuni kar mumini ya baida cewa duniya ita ce hannunsa lahira ita ce ƙarshen guri wanda yake na mumini wannan sai dai an bincika kenan sai mun bincika insha Allah mu san menene darajar shi Na'am. Wai mutum yana cikin sallah ta al'asar sai ya tuna bai azhar ba. A magana mafi rinjaye ci gaba da al'asar din shi zai in ya gama sannan kuma ya ramu ita wannan azhar din. Amma tare da cewa wasu daga cikin malamai musamman malaman malikiya sun tabi akan cewa in kana cikin sallah ka tuna wata wanda kake cikin ta baci. Suka ce misali mutum yana cikin al'asar sai ya tuna bai azhar ba, suka ce to wannan al'asar din ta baci. Don haka a nan kenan me zai yi sai yanke yayi azhar sannan kuma wato ya biyo baya da ita na azhar ke. To shi jerawar ba wajibi bane a magana mafi rinjaye. Ita jerawar sunna ne idan mutum yana tuni, kana tuni baka yi azhar ba kuma ga lokacin da azhar yayi, to abin da ya dace kai azhar da farko sannan daga baya kai na azhar. Haka shine yafi dacewa. Amma in akan mantuwa sai da kai la'asar ka tuna baka yi azhar ba, ko kuma har kana cikin azhar din sannan kana cikin la'asar din sai ka tuna baka yi azhar ba, ko kuma ya kasance kenan kasancewar jam'i ne, an gane ku? Anan kenan jam'i zai kuce maka. Anan in ma ka bi limami da niyyar azhar ana gamawa ka yi la'asar, ko kuma ka bi shi da niyyar la'asar in an gama sannan ka ramu azhar din ka. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul wasaya, kuma mun tsaya karshen babi na 20, shine babul ishihadi fil waqfi was sadaqa, wato babin da ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shaidawa game da waqfi idan mutum yayi ko kuma sadaka. Wanda bayani ya gabata game da waqafi shine dai ake kira al-hubus, ma'ana mutum ya tsara wata dukiya ba a kyauta da ita, ba a sayarwa, kuma ba a gadarta, ya tsaida ta kawai fi sabilillahi. To idan mutum yayi irin wannan waqafi, to abin da ya dace ya shaida ma wani cewa dukiya ta kaza, kamar misali gona ta kaza, ko kuma gida na kaza, ko kuma fili na kaza, ko kuma doki na, ko mota ta, ko bayi na, nayi waqafin su fi sabilillah. Shaidawar anan in ma ya kasance kenan wato sanarwa ce, ko kuma shaida kamar yanda aka sani kenan, ka tabbatar ma wasu akan su zama shaidu akan haka. Don haka domin shi waqafi kasancewar abu ne wanda shaidawar ta dace saboda wasu abubuwa da suka iya bujurowa, don haka shi al-malam da yayi wannan babi kamar wato yana kokarin ije zaton wanda ke ganin cewa shi waqafi tunda yana daga cikin ayyuka na alkhairi, to ai ya dace a koye shi. To anan malam sai ya babin da ke nuna cewa a bayyanar da shi a fito fili, a bayyana ma jama'a cewa waqafi ne, saboda wasu abubuwa suka iya bujurowa, akan iya samun ja'in sha na magada su ce a wannan dukiyar mahaifinsu ce. To kaga in har ya riga ya shaida ma wasu cewa gidana na wuri kaza, ko gona ta ta wuri kaza nayi waqafinta, to kaga wannan shaidu za su iya tabbatarwa su yi tsaye akan cewa abu kaza fa baya cikin gado, domin me shi iya abin da ya tabbatar mana yayi waqafin wannan dukiya. To shine anan malam ya zo mana da hadisin wato Ikrima ke faɗa cewa Abdullahi dan Abbas ya ba su labarin cewa Sa'ad ibn Ubada akhabani Sa'ida, wanda shi Sa'ad ibn Ubada wato dan uwa ne na kabilar da ake kiran su Banu Sa'ida, wanda shi Sa'ad ibn Ubada kuma shine shugaban kabilar Aus, kabila daga cikin manyan kabilu biyu na birnin Madina. Tuwfiyat ummuhu wa huwa ga'ib, Allah ya karbi rayuwar mahaifiyarsa wato halin yana faki gabarinta. Wannan kuma ya kasance ne a shekara ta biyar kamar yadda bayani ya gabata, wato ya fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ghazwatul muta, kafin su dawo Allah ya karbi rayuwar mahaifiyarsa. Fa'ata annabiy sallallahu alaihi wasallam sai ya je ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah, yace ya manzo Allah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, yace ya manzo Allah mahaifiyata Allah ya karbi rayuwarta halin bana nan, fa hal yanfa'uha shay'un in tasaddaqtu bihi anha, yace ya manzo Allah, yace shin zai wani abu zai iya amfanar ta in har nayi sadaka da shi a madadinta, ma'ana idan na dauki wani abu na dukiya nayi sadaka da shi a madadinta, shin wannan abin da nayi sadaka da shi zai iya amfanar ta, ma'ana za ta samu ladan abun Allah subhanahu wata'ala? An na'am, manzo Allah yace masa, kwarai kwa, duk abin da ka dauka kai sadaka da shi a madadinta, to Allah zai sadar mata da ladan. Qala, sai yace, fa inni ushiduka anna ha'ifiyal mikrafa sadaqatun alaiha bi ma'ana anha, yace ya manzo Allah, ina tabbatar maka lalle gona ta al-mikraf wadda take mai yawan ƴaƴan itace, gona ce wadda take sananna, yace ya rasulullahi, ina tabbatar maka sadaqatun alaiha, matsayinta sadaka ce a madadin mahaifiyata. Mahallu shahid, fa inni ushiduka, lalle ni ina tabbatar maka, kenan anan in ma yana nihin sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi waqafin wannan gona ga mahaifiyarsa, ko kuma yana nihin cewa manzo Allah ya zame masa shaida, an gane ko ya zama shaida kenan akan cewa wannan gona yayi sadaka da ita a madadin mahaifiyarsa. To dan haka dai wannan a takaice yana nuna mana idan mutum yayi waqafin wata dukiya daga cikin abinda Allah ya wadatar da shi, ya ware wasu gidaje na cewa yayi waqafin su, duk abinda ake karba na haya a sarrafa waɗannan kuɗaɗe ga wani wata fuska daga cikin fuskoki na alkhairi, in ma taimaka ma talakawa mabukata, ko kuma wata haraka ta ɗaukaka addinin Allah kamar wa'azi da duk abin da yake kama da haka, ko wata gona da yake waƙafinta, ko wani fili da yake waƙafinsa, ko wata mota da yake waƙafinta, to anan ya kamata ya samu wasu ya shaida musu. Dan haka wani daga cikin magabata shine Ibnul Muhallab, yake cewa Ubangiji ta'ala yayi umarnin cewa in an kulla ciniki to a samu wasu a shaida musu, kamar yadda yake wa ashhidu idza tabayatu, in har kun yi cinikayya da juna to ku samu wasu ku shaida musu, misali baburkina na sayar ma wani shi akan kaza kuma ya biya ni, ko kuma ya bani kaza yana bi na abin da ya rage kaza ne, Ubangiji ta'ala yace wa ashhidu idza tabayatu, shine yace kaga wannan ciniki abu ne wanda yake akwai masanya, kai ka bada kaya ka karbi kudi, to Allah ya ce a shaida, to ina ga waqafi wanda shi abu ne ka bada shi fi sabilillahi ba dan a baka wani abu, kaga yace wannan fa min babi aula kenan a samu wasu a shaida musu. Zamu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو بن أبي حمزة عن الزهري هو بن شهاب أنه قال كان أروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها wa in khiftum alla tufsidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Qalat radiyallahu anha hiya al yatimatu fi hijri waliha fayarghabu fi jamaliha wa maliha wa yuridu an yatazawwajaha bi adna min sunnati nisaiha فَنُهُوا أَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِدُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقُ وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قالت عائشة رضي الله عنها ثم استبت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل الله يفتيكم فيهن قالت رضي الله عنها فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رجبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها ولتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقصدوا لها الأوفى من الصداق ويؤوها حقها ما لم الله يجيك أن سنافتا وتوانا بابيني واندكي بياني game da fadar wato ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratul nisa wa atul yatama amwalahu ubangiji ta'ala yace ku ba marayu amwalahu dukiyoyin wanda aka danka a hannunku domin kula da ita a wannan gaba umarni Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga mu'minai waɗanda aka danka dukiyoyin marayu a hannunsu cewa su ba su dukiyoyinsu bayani zai zo nan gaba shi wannan umarni da Allah yayi na cewa marayu a ba su dukiyoyinsu akwai lokaci da Allah ya kayyade an gane ku wanda in an kai wannan lokaci kuma wasu alamu sun bayyana gare ka to ka tabbata cewa ya zama wajibi ka damka ma maraya dukiyarsa shine anan Allah ya ce wa atul yatama amwalahu ku ba marayu dukiyoyinsu lafazin al yatama jam'i ne na yatim idan aka ce al yatim shine man mata waliduhu qabla al bulugh duk wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga wannan shine ake kira maraya ke don haka a shar'anci kamar yanda bayani ya maimaitu idan aka ce maraya to yana kasancewa ko kuma mu ce maraici yana kasancewa ne ta bangaren mahaifi ba ta bangaren uwa ba don haka jinjirin da mahaifiyarsa ta rasu wannan ba a kiran shi maraya a shar'anci amma wanda mahaifinsa ya rasu shine ake kira maraya kafin kuma ya balaga a cikin dabbobi maraici yana kasancewa ta bangaren uwa ba bangaren uba ba an gane ku bambanci kenan tsakanin dan adam da dabba a cikin dabbobi ta bangaren uwa maraici yake kasancewa amma a cikin bangaren ƴaƴan adam to bangaren uba kenan duk wanda mahaifinsa Allah ya masa rasuwa kafin ya balaga shine ake kira maraya domin asalin kalimar an ciro ta ne daga al-yutum idan aka ce al-yutum shine al-infirad wato kadaita domin duk dan da mahaifinsa Allah ya masa rasuwa ya kadaita game da wanda zai dauki dawainiyarsa kenan wanda daukan dawainiyarsa ya zama wajibi akan shi to babu shi dama mahaifi shine Allah ya dora ma nauyi kamar yanda ya fada wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf to mahaifin Allah ya masa rasuwa kenan ya kadaita gabarin wanda zai dauki nauyin sa wanyi ta'ala sai ya ce wala tatabaddalu al-khabitha bi-tayyib wato ku waɗanda aka damka dukiyoyin marayu a hannunku, wani ta'ala ya ce kada ku masanya al-khabisa mummuna daga cikin dukiyoyinku bi tayyib da wadda take kyakkyawa daga cikin dukiyar marayu. Ma'ana kada ka ware abu wanda yake mara kyau na dukiyarka ka kwatsa ma marayu, kuma sannan ka ɗauki kyawawa daga cikin dukiyarsu ka maida ta haka. Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka. Wala tatabaddalu al-khabisa, kar ku masanya mummuna daga cikin dukiyarku bi tayyib da wanda yake kyakkyawa daga cikin dukiyar marayu, ku hada ya zama naku naku mummuna ku maida cewa shine nasu. Sannan wasiya ta uku Ubangiji ta'ala sai ya ce wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ila anan bi ma'ana ma'a ay wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kar ku ci dukiyoyinsu tare da naku. Ma'ana kar ku kwatsa dukiyoyinku da na marayu ta yanda za ku cinye dukiyarsu, an gane ko, ta hanyar zalunci. Wannan ita ce wasiya ta uku. In ma har ka kwatsa dukiyarka da ta maraya, to ya zamanto kana da kyakkyawar manufa, kamar yadda za mu iske fadar Ubangiji ta'ala wa in tukadi'uhu fa ikhwanukum, in har ma kun gauraye dukiyarku da tasu, to ku tabbata cewa fa ɗan uwanku ne, dole ku tattala wannan dukiya. Don haka ya ce anan wala ta'kulu, wannan wala ta'kulu amwalahum, kar ku cinye dukiyoyinsu ma'a amwalikum tare da naku, ku kwatsa nasu da naku don ku yi gaugawa ku ci. Ubangiji ta'ala sai ya ce innahu kana huban kabira, waɗannan abubuwa biyu da aka ambata, ma'ana canza mummuna da wanda yake kyakkyawa da gauraye dukiya domin a cinye dukiyar maraya, Ubangiji ta'ala ya ce laifi ne wanda yake mai girma. Idan aka ce al-hub shine wa ma'ana al-ism, ma'ana daukan zunubi, innahu kana huban kabira, Ubangiji ta'ala ya ce yin haka wato laifi ne wanda yake mai girma. Sai ya ce wa in khiftum alla tusidu fil yatama, Ubangiji ta'ala ya ce in har kun ji tsoron rashin adalci game da marayu, fankihu ma qabalakum minan nisa, Ubangiji ta'ala ya ce ku auri abinda yayi dadi gare ku, ma'ana abinda kuke so kuke kauna, minan nisa'i daga cikin mata. Masna Ubangiji ta'ala ya ce ku auri biyu, wa thulatha ku auri uku, wa ruba ku kuma ku auri hudu, an gane ku. Shi lafazin masna asali a Larabci kalima ce wadda take ma'adula anisnataini anisnatai, ma'anar kenan masna isnatain, ba ana nihi ba anan masna ma'ana ku auri biyu, kamar yadda can a can Ubangiji ta'ala yake fada ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Anan abinda Allah yake nihi da fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna, wato ku auri biyu, wasu lasa kenan, ausu lasa ko kuma ku auri uku, waruba ko kuma ku auri hudu, tare da cewa wasu sun tafi akan wannan aya wai tana halitta ma mumini ya auri mace tara, kamar yadda wato in shi'a wasu suna kan haka, tunda Allah ya ce masana ku auri biyu, sai ya ce wasu lasa kenan ku auri uku, in ka haɗa biyu da uku ya zama biyar, waruba sannan kuma ku auri hudu, in ka hada hudu da biyar kenan ya zama tara. To iya abinda ayar take nihi ku auri biyu ko ku auri uku ko kuma ku auri hudu, in har kun ga za ku iya. Don haka sai yace fa in khiftum alla ta'dilu, in har kun ji tsoron rashin adalci, Ubangiji ta'ala yace fa wahidatan ay faktafu bi wahida, ma'ana ku wadatu da mace daya, ko kuma fankihu wahidatan ku auri daya, an gane ku, aw ma malakat aymanukum, in dayar ma baka iya ba ta iya abinda Allah ya wajabta maka na haƙuƙuwa, Ubangiji ta'ala ya ce aw ma malakat aymanukum, ko kuma ku wadatu kawai da abin da damar ku ta mallaka, ma'ana ka sayi baiwa. Shine sai ya ce zalika adina Allah ta'ulu, wannan shine mafi kusantar da ku Allah ta'ulu, da ba za ku yi zalunci ba, ma'ana ba za ku ketare iyaka ba. To shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Urwa ibn Zubair ke bada labari cewa ya tambayi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ma'anar ita wannan aya. To Ubangiji ta'ala ya ce wa in khiftum alla tusibu fil yatama, idan kun ji tsoron rashin adalci game da marayu, fankihu ma qabalakum minan nisa, ku auri abin da ya dada gare ku minan nisa'i, wato na mata, daga cikin mata. Qalat Aisha Allah ya yarda da ita sai ta ce hiyal yatima, wato abinda ayar take nihi wato ita ce mareniya, fi hijri waliha, wadda ta kasance a cikin kular wato waliha, shine kenan majibincin lamarinta, wanda aka damka ta a hannun shi kenan domin kula da al'amarinta. Fayar gabu fi jamaliha wa maliha, shi wannan waliyin nata wato sai yayi kwadai game da kyawanta da dukiyarta. An damka masa mareniya cewa ya kula da ita, sai ga yarinya ce matashiya kyakkyawa kuma ga dukiya, sai yayi kwadai wa yuridu an yatazawwajaha, wato sai yayi nihin aurenta bi ajna min sunnati nisaiha, da mafi komawa baya ko kuma da koma baya game da al'adar wato matan danginta, wanda kasancewar ƴan uwanta danginta, wance ma da aka tashi aurenta kaza aka biya sadakinta, wance ma kaza aka biya sadakinta. Misali ƴan uwanta kowace an biya shi kadiri, misali shi kuma domin tana karkashinsa shi yake kula da ita, to idan ya tashi aurenta maimakon ya cika mata sadaki ya bata jika ɗari kamar yanda aka biya na yarta ko ƴar uwarta da yake a karkashin kula shi take, kawai sai ya bata jika 20 ko 40 ko jika 50, tunda yana ganin ba wanda zai mai magana. Shi ne Aisha ta ce hiyal yatima, ita ce mariniya, fi hijri waliha, wadda take cikin kular waliyinta. Fayar gabu fi jamaliha, shi waliyin sai ya kwadai game da kyawanta, wa maliha da dukiyarta. Wa yuridu sai ya yi nihin an ya tazawwajaha, ya aureta bi adina da koma baya min sunnati nisaiha, na al'adar matan danginta. Abinda ake nihi da sunna anan al'ada kenan, game da al'adar matan danginta kenan, abinda aka sani a al'ada ɗan uwanta dai duk ga abinda aka biya na saraki. Faruhu an nikahihinna, Aisha tace sai aka hani su waliyan game da auren waɗannan ɗan mata waɗanda suke marayu, illa an yuksibu lahunna fi ikmalis sadaq, sai idan za su yi musu adalci game da cika musu sadaki, su biya sadakin su irin yanda aka biya sadakin ƴan uwansu. Wa umiru bi nikahi man siwa hunna minan nisa, sai aka umarce su cewa su auri wasu mata ba su ba, in har sun san ba za su yi adalci ba na su cika musu sadakin su, to su je su auri wata mata can daba, wanda dai in wata ce zaka aura, kai dai ba kai bane waliyinta, waliyinta shine zai yanka maka yace kaza zaka bada. Gane ko? Amma ita wannan mariniya kai kai ne waliyinta, kenan kai ne za ka yanka nawa ne za a biya sadakinta. To in har ka san ba ka yi adalci ba, ka yanka mata sadaki wanda ya dace da ita cikakken sadaki, to Allah ya ce ka je ka auri wata mata can daban, shi ne ya fiye maka alkhairi. Shi ne Aisha ta ce wa umiru bi nikahi man siwa hunna minan nisa, sai aka umarce su cewa su je su auri wasu mata na daban, an gane ko, wanda ba su ba. Shine Allah ya ce banki huma baba da kumminan nisa. Qalat Aisha, Aisha Allah ya yarda da ita na faɗa ثم استفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد bayan haka kuma jama'a sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi fatawa fa anzala Allahu azza wa jalla ubangiji mai girma da daukaka sai ya saukar da wannan sako yace wa yastaftunaka fi nisa wato mu'minai suna tambayar ka game da al'amarin mata qulillahu yuftikum fihinna ce da su ubangiji ta'ala na ba ku fatawa fihinna wato game da su matan qalat aisha Allah ya dade ita na fada fa bayyana Allah fi hadhihi Allah sai ya bayyana wato game da wannan aya da yace wa yastaftunaka fi nisa ubangiji ta'ala na fada cewa suna neman fatawar ka fi nisa game da mata qulillahu yuftikum fihinna ce ubangijin ku wato na ba ku fatawa fihinna game da su sai ce wa ma itula alaikum fil kitabi haka nan ubangiji ta'ala na ba ku amsa game da abinda ake karanta muku fil kitabi a cikin wannan littafi na alqur'ani fi yataman nisa illati la tu'tuna hunna ma kutiba lahunna wato game da matan da ba ku ba su abinda wato ma kutiba lahunna abinda aka farlanta lahunna saboda su ma'ana abinda aka rubuta aka wajabta aka ce ku ba su na sadaki watargabuna an tankihuhunna ubangiji ta'ala yace kuma kuna kwadai game da auren su in har sun kasance suna da dukiya kuma suna da kyawu wal mustada'afina min al-wildan ubangiji ta'ala na muku wasiya na muku fatawa wato wal mustada'afina game da waɗanda suke ababan raunanawa min al-wildan na kankanan yara cewa ku ba su gadan su abinda uwayensu suka mutu suka bar musu na dukiya wanda a farkon musulunci ba su gadar da yara kankana ya indai yaro karami ne sawa annamiji ne ko mace to kwata kwata ba su rabu gado da shi ba su ba shi gado idan mace ce ce koma komin girmanta ba a ba ta gado shine anan yace wal mustada'afina min al-wildan ubangiji ta'ala yana umarnin ku cewa yara kankana ku ba su haƙƙin su ma'ana dukiyar su wanda aka mutu aka bar musu sai yace wa anta qumu lil yatama bil qism kuma ubangiji ta'ala yana muku umarni yana cewa ku tsaya tsayin daka game da tabbatar da adalci game da marayu sai ce wa ma tafa'alu min khairin fa inna allaha kana bihi alima abinda kuka aikata na alkhairi ku tabbata cewa Allah masani ne game da duk abinda kuka aikata yana sanar da shi babu abinda ke fakuwa gare shi to game da wannan aya shine Aisha Allah ya dade ita tace fa bayyana Allahu fi hadhihi Allah ya bayyana game da wannan aya annal yatima cewa ita mariniya idza kanat zata jamalin wa malin idan ta kasance kikkiawa ce kuma mai dukiya ce ragi bufi ne kahiha su waliyan sai su yi kwadai wato game da aurenta kenan su tona miyata kenan maimakon su ba wani kenan sai su yi kwadai fi ne kahiha game da aurenta walam yulhiku ha bi sunnati ha bi ikmalis sadaqi ba sa riskar da ita game da al'adar kenan yan danginta waɗanda suke mata bi ikmalis sadaqi ta hanyar cika mata sadaqi kamar yanda ya dace irin yanda aka biya sadaqin ɗan uwanta mata to ba za su cika mata sadaqi su bata sadaqi cikakke Aisha tace fa idza kanat marhubatan anha idan kwa ta kasance ita mariniyar wato abin kyama ce fi qillatil mali saboda karancin dukiya an mutu ba a bar mata komai ba wal jamali kuma ba ta da wani kyawu na azo a gani tarakuha sai su batta wal tamasu ghayra haminan nisa sai su je su nemi wata mace ta daban su aura in mariniyar da aka damka musu ba kyakkyawa bace kuma ba ta da dukiya to sai su tsallake su je su aura ta amma in kyakkyawa ce mai dukiya sai su yi kwadan aurenta kuma tare da haka ba sa cika mata haƙƙinta na sadaki. Ala sai Ubangiji ta'ala ya faɗa inji Aisha ta ce fa kama ya turukuna ha kamar yanda suke barinta hina ya ragabuna anha lokacin da suke kyamatarta shi na fazin ragi ba idan ya yi ta'addi bi an to wannan ma'anar shi wato shi ne kyama amma in ya yi ta'addi da fi ma'anar shi shi ne kwadai kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man ya ragabu an millati Ibrahima ai ba wanda zai yi kyamar tafarkin annabi Ibrahim alaihi salam shi ne kadai ta Allah a cikin ibada illa man safiha nafsa sai wanda ya wutar da kansa haka manzon Allah ya faɗa wa man ragiba an sunnati duk wanda ya yi kyamar sunna ta yace fa laysa minni baya daga cikin mabiyana an gane ko haka ya faɗa qala aragibun an alihati ya Ibrahim yace ya kai Ibrahim yanzu kai mai kyamar alloli na ne to amma in yayi ta'addi bifi kamar cewa ragi ba fi kaza to wannan yana nihi kwadai kenan to shine anan tace fa iza kanat marhubatan anha in har ita mariniyar ta kasance a bar kyama ce fi qillatil mali wato saboda karancin dukiya wal jamali da kyawu ta rakuha sai su barta walta masu ghayra hamilan nisa wato sai su nemi wata daga cikin mata su aura ala sai Ubangiji ta'ala ya faɗa fa kama ya turukuna ha kamar yanda suke barinta ita mariniyar hina ya ragabuna anha lokacin da suke kyamarta saboda karancin dukiya da rashin kyawu fa laysa lahum an yankihuha to dan haka bai dace ba gare su da za su aure ta idan rage bufiha in sun yi kwadanta saboda kyawunta da dukiyarta illa an yi usidu lahal awfa minas sadaqi sai dai in za su yi mata adalci game da mafi cikar sadaki kenan su bata sadakinta cikakke wai uduha haqqaha su bata haƙƙinta an gane ku shine yace wa targahuna an tankihuhunna wal mustada'afina min alwildan wa targabuna ai an tankihuhunna kenan ka kaddara an kenan kamar yanda kuke kyamar auren su in ba su da kyau to haka in kuna kwadayin auren su dan kyawun su da dukiyar su Ubangiji ta'ala yace ku cika musu sadakin shi to shine a takaice Aisha Allah ya kara mata yadda wato take mana bayani game da abinda wannan aya ta kunsa a takaice dai malam ya shigo da wannan aya a cikin wannan littafi kitabul wasaya domin ya tabbatar mana wannan wasiya ce ta musamman daga Ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga mu'minai game da al'amarin marayu kuma da an gane ko musamman al'amarin marayu waɗanda suke mata shine malam ya zo da wannan aya kuma Aisha Allah ya kara mata yadda wato a hadisin da malam yazo da shi kuma hallo ta fassara mana aya ta biyu kenan a cikin babin a cikin surar wa yastaftu na ka kulillahu yuftikum fi nisa wannan kulillahu yuftikum fihin babu qaulillahi ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا قوله حسيبا يعني كافيا واتوانا مبابي نواند كيباياني قمد فدر wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul nisa wabtalul yatama Ubangiji ta'ala ya ce ku jarraba wato marayu hatta idza balagun nikaha. Ubangiji ta'ala yace idan aka kai lokacin da suka isa aure, fa in anastum minhum rushida, in har kun sani wato shiriya game da su. Ubangiji ta'ala yace fadfa'u ilaihim amwalahum, wato ku danka musu dukiyoyinsu. A farkon wannan aya Allah ya mana umarnin cewa jarraba, wato marayu. Jarrabawar takan canza daga wani zuwa wani. Idan har ya kasance shi marayan ana zuwa kasuwa da shi, ya sani saye da sayarwa, to anan shi waliyin sai ya dau wani abu daga cikin dukiyar sai ya dandamka masa a matsayin jari ne aka bashi, shi ma ya je ya jarraba kasuwa. Idan aka fahimci cewa ya sani kasuwa ne ya saya ya sayar, ya sani lissafi kaya kaza, idan aka so kaza ya kamata a sayar shi a dan samu riba, an dau wani dan lokaci an ga bai bata wannan dukiya ba, an ga ta dan ci gaba, to a wannan lokaci kenan an sani cewa ya shiru, kenan ya san zafin dukiya, kenan a lokacin nan sai a damka masa dukiyarsa. Idan ko ya kasance shi yaron baya kasuwa, anan malamai suka ce sai a yi kokarin jarraba shi game da irin al'amura na cikin gida. Misali sai a damka mashi tafiyar da al'amura na cikin gida, kan wani cewane, kan wasu abubuwa, sai a damka mashi a ga zai iya tattalawa ko kuma ba zai iya tattalawa ba. In har an fahimci haka, to anan kuma ana iya damka masa dukiyar shi. Kenan, don haka ita in kamar misali yarinya ce wadda take ta mata, ita kuma a lokacin nan sai a jarraba ta ta hanyar kenan a damka mata al'amura waɗanda suke na tafiyar da gida da duk wasu abubuwa, a fahimci cewa ta san zahin dukiya ko bata san zahin dukiya ba. To shine anan Allah ya ce wabtalul yatama, ku jarraba marayu, hatta idza balagun nikaha, idan sun isa aure. Me ake nihi isa aure? Shine balaga, wanda alamomi na balaga guda biyar ne. Akwai biyu wanda maza da mata suna tarayya, ko kuma mu ce uku namiji da mace suna tarayya. Farko shine shekaru, duk wanda ya kai shekara 15 to wannan ya balaga, sawa'an namiji ne ko mace ce, wannan kenan maza da mata suna tarayya. Na biyu shine mafarki, idan yaro karami yayi mafarki ko yarinya karama ta yi mafarki, to wannan kuma sun balaga. Na uku shine tsurowar gashin gaba wanda yake mai kaushi. Wannan uku alamomi guda uku maza da mata suna tarayya, wanda suka keɓanta da mace. Abu na farko shine jinin al'ada, duk yarinya da ta yi jinin al'ada to wannan ta balaga. Sannan na biyu shine wato ciki, duk yarinyar da ta yi ɗauki ciki to wannan ta balaga, ko da bata taɓa yin jinin al'ada ba, in dai ta ɗau ciki to wannan kenan za a lissafa ta a matsayin baligai. Shine anan Allah ya ce hatta idza balagun nikaha, kenan idan aka kai lokacin da suka isa aure. Fa in anastum minhum rushdan, Ubangiji ta'ala ya ce in har kun ga shiryuwa game da al'amarinsu, kenan an jarraba su, an fahimci cewa sun shiga hayyacinsu, ma'ana sun san zafin dukiya. Ubangiji ta'ala ya ce fadfa'u ilaihim amwalahum, wato ku damka musu dukiyoyinsu. Amma kafin ka damka musu dukiyoyinsu, sai ka kirawo shaidu waɗanda za su tabbatar da cewa ka damka musu dukiyarsu, kai bayani a lokacin da aka damka musu dukiyarsu dai miliyan kaza ce, lokaci kaza an dauki kaza an musu kaza, lokaci kaza an yi kaza, lokaci kaza an yi kaza, ka zo da lissafi dalla dalla, yau dai ga abin da ya rage, kuma ku tabbata wannan dukiya ta su daga yau zan damka musu ita. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim. An gane ku? To shine anan yace kenan fadfa'u ilaihim amwalahum, ku damka musu dukiyoyinsu. Wala ta'kuluha, Ubangiji ta'ala ya ce kada ku cinye ma marayu dukiyarsu, israfan wato damɓarna, maimakon ga abin da ya isa na cewa ku ciyar in za a kashe jika guda dan barna sai ku kashe jika biyar an damka muku dukiyoyin marayu maimakon ku tattala wannan dukiya sai ku ringa abu wanda ya wuce iyaka Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka an gane ku ko shi marayin za a kashe ga amfanin kanshi to kar a yi israfi a ce a tunda dukiyar shi ce kawai bara a kashe mishi in abu da na jika guda zai wadace shi to kar ku kashe abin da yake jika biyu ko jika uku ko jika biyar din ne ku barnata mishi dukiyar shi ku yi iya abin da yake gulgudan wato bukatar shi shine Allah ya ce wala ta'kuluha wato kar ku cinye dukiyar marayu israfan dan barna wabidaran an yakbaru kuma dan gaggawar barnata dukiyar kafin su girma an gane ko kafin su girma ku yi kokarin barnata musu dukiya Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka bidaran anan bi ma'ana mubadarata kenan kar ku yi haka dan gaggawar kenan kashe dukiyar an yakbaru kenan dan kada su girma su taradda abin da aka bara musu na dukiya Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka wannan duka jan hankali ne wasiya ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala ga mu'minai domin akwai waɗanda daga cikin yayan adam waɗanda suke da mummunar ɗabi'a akwai wanda in an damka masa yana kyashin wannan dukiya a ce yaron ya girma ya taradda dukiyar sai yi kokarin yaya za a yi kawai ya ɓannatar da wannan dukiya sai ya ce wa man kana ganiya duk wanda ya kasance mawadaci ne aka damka masa dukiyar marayu falyasta afi Ubangiji ta'ala ya ce ya kame kar ya taɓa komai daga ciki wa man kana fakira duk wanda ya kasance mawadaci ne aka damka masa dukiyoyin marayu a hannunsa Ubangiji ta'ala ya ce falya akul bil ma'ruf Ubangiji ta'ala ya ce ya ci wato bil ma'ruf da hali wanda yake na kyautatawa an gane ko ya ci da hali wanda yake na kyautatawa Ubangiji ta'ala sai ya ce fa'iza da fa'atum ilaihim amwalahum in har wato kun damka musu dukiyoyinsu Ubangiji ta'ala ya ce fa'ashidu alaihim wato ku ba da shaida a kansu kenan in za ku damka musu dukiyoyinsu to ku nemi wasu su zame muku shaidu wanda za su zama shaida cewa dukiyar wani da aka damka a hannuna to na damka masa kayansa a yau wata yana da kwana kaza kuma shekara ta kaza kenan na damka masa dukiyarsu a yi abu a tabbace a rubuce shine Ubangiji ta'ala ya ce fa'ashidu alaihim ku shaida akan cewa kun damka musu dukiyoyinsu kenan ku samu wasu shaidu su shaida sai ya ce wa kafa billahi hasiba Ubangiji ta'ala wato ya isa mai lissafi game da wato abin da ke kan bayansa ma'ana in har ka yi wani lissafi wanda yake na rufa-rufa ka ki fitowa fili lokaci kaza an yi kaza lokaci kaza an yi kaza ka zo kawai da wani lissafi wanda yake na baibai wanda yake gaba ɗaya maimakon a ce inda za a yi kididdiga abinda aka kashe musu bai wuce ba jika ɗari ka zo da wani lissafi kawai haka na cewa an kashe wajen jika ɗari biyar ko miliyan kaza ko kuma kaza to in har ma kana ganin ka yi rufa-rufa a wajen kididdiga da lissafi to ka tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala ya isa mai lissafi ya san nawa ne ka kashe kaga wannan tsoratarwa ne Ubangiji ta'ala yake ma bayansa wa kafa billahi hasiba Ubangiji ta'ala ya isa mai kididdiga wato game da bayansa sai ya ce lirrijali nasibun wato na ga mazaje nasibun rabo na musamman mimma tarakal walidani game da abinda mahaifa suka mutu suka bari wato na dukiya idan aka ce rajul shine baligi kenan an gane ko yaron da bai balaga ba ba a ce masa rajul a larabci in kaji an ce rajul kenan wanda yake baligi shine anan ya ce lirrijali wato na ga mazaje nasibun wato rabu mimma tarakal walidani daga cikin abinda uwaye suka mutu suka bari duk abinda uba ya mutu ya bari ko uwa ta mutu ta bari to ƴaƴansa da waɗanda suke kankana da waɗanda suke baligai to suna da rabo sai ya ce wal aqrabuna da abinda kenan danginsu na kusa suka mutu suka bari
والأقربون أنا معطوف إني على الوالدين على الوالدين أي ومن ما ترك الأقربون هكذا عندك تكين أبدا دينجوس نكوسا سكمو تسكبر سيتي وللنساء سوما ما تانا غريس نصيب ربونا مسمى من ما ترك الوالدين daga cikin abin da wato maza uwaye suka mutu suka bari wal aqrabuna da abin da dangin su na kusa wato suka mutu suka bari mimma qalla minhu daga cikin abin da yake kankanta na dukiyar au kasura ko kuma yayyawaita sai yace nasiban mafruda ubangiji ta'ala ya sanya wannan wato rabu ne wanda yake mafrudan abin yankawa ko kuma kace wanda yake da gurgudu wanda sababin saukar wannan aya kasancewar a jahiliya ko kuma mu ce a jahiliya da farkon musulunci wato ba sa gadar da ƴaƴa mata mace kwata kwata ba sa ba ta gado haka in yaro ne karami ba sa ba shi gado kamar yanda wani hadisi da malaman tafsiri suke zawwa da shi kamar yanda Ibn Jarir At-Tabari ya rawaito shi a cikin tafsirin sa kenan a ƙarƙashin fadar Allah subhanahu wata'ala ita wannan aya lir rijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wanda lokacin da Aws ibn Sabit Allah ya masa rasuwa ya mutu ya bar matarsa Ummu Kujja da ƴaƴansa mata guda uku to sai wasu ƴaƴan amminsa guda biyu suka tashi suka yi tsiye da su da waɗanda suke wanda ya musu wasiya sai suka yi tsaye suka wawushe wannan dukiya gaba daya wannan mata ta shi Ummu Kujja da ƴaƴanta guda uku mata ba abinda suka ba su kodala domin a jahiliya da mun kawo ba sa gadar da mata kuma ko yara kankana ba a gadar da su a lokacin nan ita Ummu Kujja sai ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take faɗa masa take cewa ya rasulullahi mai gidana ma'ana mijina Aws ibn Sabit Allah ya masa rasuwa wato ga ƴaƴan amminsa sun zo sun wawushe dukiyar ni ba su ba ni komai ba ƴaƴan shi mata ba su ba mu ko ba su ba su komai ba alhali kuwa ga ya ciyar da su ake ana shayar da su da mi za a rike su a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira Yesu sai suka fada masa suka ce a ya rasulullahi ai mu duk wanda baya iya hawan duki ya fita bagen daga ba ma bashi komai daga cikin gado wanda baya iya daukan nauyin wani ko kuma ya bakanta ma abokin gaba rai mu ba ma bashi komai a takaice dai su ba sa ba mace mace ba ta yaki mace ba ta iya daukan nauyin wani mace kuma ba ta iya yakar abokan gaba to a lokacin nan ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kira Yesu ya tabbatar musu ya karanta musu cewa wannan mace da ita da ƴaƴanta suna da gado to ubangiji ta'ala kuma sai ya turo sakon yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadhi unsayid fa in kunna nisaa'an fawqa sunnatayn falahunna thulutha ma tarak to a lokacin nan aka kasa aka ba su sulusi ita matar aka ba ta wato su muni abin da ya rage kuma cewa su suka dauka to shine anan kenan ubangiji ta'ala yace lir rijali nasibun wato na ga mazaje rabu mimma tarakal walidani daga cikin abin da uwaye suka mutu suka bari na dukiya wal aqrabuna da abin da dangin su na kusa suka bari to suna da shi mutum ko ya kai shekara 100 ko mun da tijanta kai shi in dai mahaifinsa Allah ya masa rasuwa ko mahaifiyarsa to yana da gado dole a raba a bashi tunda matsayin da yake ga mahaifin ko kuma mahaifiya to haka ita ma mace ko min yarintarta ko min dattijanta katta to tana da kaso daga cikin abin da uwayenta suka mutu suka bari haka nan daga cikin abin da danginta na kusa suka mutu suka bari wanda take da gadon su shine sai ce mimma qalla minhu daga cikin abin da yake kankanta na dukiyar au kafura ko kuma yayyawaita sai ce nasiban mafruda ubangiji ta'ala ya sanya haka wato rabu ne wanda yake da gulgudu kowa Allah ya kasa ya bashi gaban shi ita ma dai wannan aya wasiya ce ubangiji subhanahu wata'ala ke ma mu'minai babun wa malil wa malil wasi an ya'mala fi malil yatimi wa ma ya'kulu minhu bi qadri umalatihi. Qala haddathana Harun ibn al-Ash'ab qala haddathana Abu Sa'id mawla bani Hashim qala haddathana Sakr ibn Juwayriya an-Nafi' huwa mawla ibn Umar an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Umar radiyallahu an تصدق بمال له على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمق وكان نخلا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر رضي الله عنه فصدقته تلك في سبيل الله وفي الركاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام وابن أروى عن أبيه هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت رضي الله عنها أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. واتو wannan babi ne wanda ke bayani cewa wa malil wasiyi game da abin da ke ga shi wato wanda aka masa wasiya an yi amala fi malil yatim wato yayi aiki game da kula da dukiyar maraya. An gane ku? Wanda aka masa wasiyar cewa yayi aiki game da dukiya ta maraya, ma'ana ya tattala ta, wa ma ya akulu minhu bi qadri umalati, da abin da zai ci daga cikin wannan dukiya, wato gwargwadon umalati kenan, wahalar sa kenan, aikin da yayi cewa kenan zai iya dauka gwargwadon abin da zai ci kenan gwargwadon wahalar sa. Shine anan malin yayi babi. Idan aka ce wasi na daukan ma'anar shi wanda yayi wasiyar ko kuma shi wanda aka masa wasiya, idan aka ce al-wasiyu kenan al-musa lahu, wanda aka masa wasiya cewa ya kula da dukiyar maraya da kuma abin da zai iya ci daga cikin dukiyar, ma'ana gwargwadon kenan wahalar sa da tawainiyar sa. Shine anan malin yazo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, yake cewa lalle Umar Allah ya yadda da shi ta saddaka bi malil lahu, wato yayi sadaka da wata dukiyar sa. Ne ake nihi da dukiya anan? Ana nihi gona. Ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa kana lahu yuqalu lahu sama. Kina wannan yana nuna mana wannan wakafi da Umar yayi lokacin manzon Allah yana raye ne, yayi wakafi da wannan dukiya tashi. Wa kana lahu yuqalu lahu sama, wannan dukiya da Umar yayi wakafinta gona ce ta musamman wadda ana kiranta samak. Wa kana nakhlan, wato wasu dabinnai ne kenan, wata gona ce ta dabinnai, ana ce mata samak kenan a nan birnin Madina. Faqala Umar, Umar sai yake fada yace ya Rasulullah, yace ya manzon Allah, inni istafadtu malan wa huwa indi nafis, yace ya Rasulullah na fa'idanci wata dukiya, ma'ana Allah ya rabautar da ni da wata dukiya, wa huwa indi nafis, yace wannan dukiya tana da tsada a gona, tana da kima, tana da daraja. Fa'aradtu an atasaddaqa bihi, yace ina so wato nayi sadaka da wannan dukiya tawa, ma'ana ina son nayi wakafinta. anan me zamu iya fa'idanta kasancewar duk abin da zaka ciyar da shi na dukiya to ya kasance kyakkyawa ne kuma dukiya ce wadda tafi soyuwa a gunka domin an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato game da bawan da yafi dacewa mutun ya yanta manzon Allah yace bawan da yake zababbe wanda yafi kima yafi soyuwa a gun masu shi kai sadaka da shi shine ka yantar da shi shine abinda Allah ya so idan dan haka Allah yace mana an fi kumin kwaye bati ma ka sarto kenan abu wanda yake mai kima mai tsada a gunka to shine ya kamata ka ciyar da shi kamar yadda Allah ya faɗa lan tanalu libra hatta tunfiqu mimma tuhifu dan haka anan Umar yake faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in istafadtu malan yace ya manzon Allah na fa'idanci wata dukiya wa huwa indina fisu yace dukiya ce mai tsada mai kima wato a zuci a guna fa aradtu an atasaddaqa bihi yace ina so ne sadaka da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace masa tasaddaq bi aslihi manzon Allah yace in sadaka wato da tushen ita gunar ma'ana kai hubusin ta ko kai wakafin ta ma'ana ka tsayar da ita an gane shine yace tasaddaq bi aslihi isadaka da tushen ita dukiyar ma'ana asalin gonar manzo Allah yace isadaka da ita ka bada ta sadaka saboda Allah la yubahu manzo Allah yace amma fa ba za a sayar da ita ba idan kana raye ko talauci zai kashe ka duk abinda kai wakafi da shi na dukiya to ba maganar ka saida inda kai wakafi da dukiya ta fita daga hannunka an gane ko misali masallaci wakafi ne duk lokacin da ka ware wuri ka gina shi da sunan masallaci to ba maganar sayar da shi ba maganar kyauta da shi ba maganar kenan kadar wannan abu shine yace la yubahu ba za a sayar da ita ba wala yuhabu kuma ba za a yi kyauta da ita wala yuras manzo Allah yace kuma ba za a gadar da ita ba ba maganar wani ya zo ya gada walakin yunfaqu samaruhu manzo Allah yace sanade za a ci gaba da ciyar da ƴaƴan itacen gonar kenan duk abinda aka yanka na ƴaƴan itace to za a ciyar da shi sabilillahi amma maganar sayar da ita ko kyauta da ita ko kuma gadar da ita to wannan bai taso ba dan haka anan malamai suka ce shi kaya na wakafi sayar da shi kwata-kwata bai ya halatta duk da cewa anan fatawar malamai suke badawa sai in ya kasance abin ya riga ya tsuwa ma'ana ya lalace zai iya lalacewa ya halaka to anan ana iya sayar da shi sannan kudaden sai a canza su kenan a madadin wani abu a siye kenan sai a yi wakafin sa shine yace walakin yunfaqu samaruhu sanadi ƴaƴan itacen gonar manzon Allah yace za a ci gaba da wato ciyar da su fatasaddaqa bihi Umar Umar Allah ya kara masa yadda sai yayi sadaka da asalin ita wannan gona ya maida ta wakafi fasadaqatuhu tilka fi sabilillahi wannan sadaka tashi wato yayi ta ne saboda Allah kenan duk wata hanya wadda take ta daukaka addinin Allah to za a sarrafa wannan dukiya wafir riqabi haka nan game da bayi ma'ana kenan a ciyar da bayi game da ƴaƴan waɗannan itacen gonar ko kuma a sayar da ƴaƴan itacen gonar a sayo bayi a yantar da su wal masaki haka nan miskinai waɗanda suke mabukata su ma a ciyar da su wadhaifi haka nan da baƙo wabin sabili haka nan da wanda yake baƙo dan wucewa shi ma a bashi kenan in aka yi wani bako ya zo ya sauka kenan shi ma a dauki bakuncin shi a cikin waɗannan ƴaƴan itace haka nan bako ibnu sabil kenan dan wucewa wanda guzuri ya yanke masa shi ma a taimaka masa wali zil qurba haka nan wato dangi waɗanda suke makusantan Umar kin Allah ya kara masa yadda su ma a dauka a basu kenan wannan ya bayyana kenan huskokin da za a sarrafa kenan ita wannan dukiya wannan ƴaƴan itace sannan Umar yayin sharadi wala junaha alaman waliyahu ba laifi ga duk wanda ya jibunci kula da wannan gona anya akula minhu bil ma'ruf ya ci da halin kyautatawa game da ƴaƴan itacen aw yukila sadiqahu, ko ya ciyar da abokinsa gairu mutamawwilin bihi, ba wanda zai maida abin da aka bashi dukiya, ma'ana wanda daman ya wadatu in an bashi ma shi kawai zai maida abin dukiya ne, to wanda shi ba za a bashi ba, amma in abokin shi ya kasance mabukaci ne, to ba laifi yana iya dauka ya bashi. Kai ka ci da halin kyautatawa kuma ka ciyar da abokinka, amma ba abokin da zai maida wannan abin da aka bashi a matsayin dukiya ce zai je ya tara. To shine kuma sai malam ya zo da hadisi na biyu, Aisha Allah ya yarda da ita take cewa kamar da fadar Allah subhanahu wata'ala, wa man kana ganiya, duk wanda ya kasance mawadaci an damka dukiyar maraya a hannunsa, falyasta'afif, ya kame kar ya taba komai. Wa man kana faqiran, duk wanda ya kasance mabukaci alhali an damka dukiyar marayu a hannunsa, falyakul bil ma'ruf, ya ci da halin kyautatawa. Qalat Aisha, sai take cewa unzilat fi walil yatimi, wannan aya an saukar da ita game da majibincin lamarin maraya, an yusiba min malihi, cewa ya dauka daga cikin dukiyar maraya, idza kana muhtajan, in ya kasance mabukaci ne, bi kadari malihi bil ma'ruf, wato da gwalgwadan dukiyar, bil ma'ruf, da hali wanda yake na kyautatawa, kenan kar ya dau abin da yake ya wuce ka'ida. Don haka dai malam ya hada wannan hadisi na biyu da wancan hadisi na farko akan cewa wato ita dukiya ta marayu, ita dukiya ta wakafi, dukiya ce wadda an sanya ta fi sabilillahi, saboda ta mabukata ce da wasu marayu da abin da ya kama da haka, kenan wanda aka bashi kula da wakafi an bashi damar cewa ya ci da halin kyautatawa. To haka shi ma maraya, in an damka dukiyar shi a hannun mabukaci, shi ma mabukaci mai kula da dukiyar ba laifi yana iya ci da halin kyautatawa. Tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa kwata-kwata dukiyar maraya in dai an damka ma mutum to bai ya halatta ya ci, suka ce sai dai idan ya bukatu, in ma har ya bukatun, suka ce duk abin da ya ci daga wannan dukiya to ya lissafa iya abin da ya ci duk lokacin da ya samu yalwa sai ya rama. An gane ko? Koda an damka maka bukata ta kai ka kaci wani abu daga ciki, to kayi lissafi kayi kididdiga, bashi ne ka dauka duk lokacin da Allah ya wadatar da kai dole sai ka rama. To wasu suka ce anan in abin da yake ba zinare bane, ba azurfa ba, to anan ba laifi, kamar misali wata gonar su ce ta yayan itace, ba laifi in kana da bukata kana iya ci, wannan kuma ba maganar karama. Amma sun tafi akan cewa in kudade ne, zinare ko azurfa ko irin kudaden da muke mu'amala da su a yau, aka damka ma mutum, suka ce anan bai ya halatta ya ci komai, sai dai a bisa kawai fuska ta ramci, duk abin da zaka dauka ya zaman turamci ne. An gane ku? Shi ma kuma gwalgwadon bukatar ka zaka dauka, kuma wannan magana ita ce tafi inganci. Haka Abdullahi dan Abbas da sauran magabata sun tafi akan cewa in kudade ne bai ya halatta mutum ya ci komai, ko ka ci kana da bukata to ka tabbata ramci ne dole sai ka biya. Don haka dai a takaice, iya kuma gwalgwadon wahalar ka, gwalgwadon aikin ka shine zaka ci, kuma shi ma wannan sai in kana da bukata. In kai mawadaci ne, kula da dukiyar da zaka yi to ya zama to fi sabilillahi ne, ka nemi sakamakon lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.